da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yarnan gizo a duk sanda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Da kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau 21 ga watan Nuwamba shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta a halin da ake ciki na matsin rayuwa da yadda gudanar da gida da ma iyalin ke gudana baki daya. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Jos, jihar Plateau, Najeriya, Malama Zainab Babaji ta tattaro mana mata a teburin tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa na murya Amurka da ke Jos a jihar Plateau, Najeriya, Malama Zainab Babaji ta tattauna da mata a teburin tattaunawar mu. Dan haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Mahadilla jama'a, za mu fara shirin ne kamar yadda na ambata da kai ziyara a teburin tattaunawar mu a Jos da ke jihar Plateau a Najeriya, wato Jos kwata ta yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu da ke can Zainab Babaji ta tattauna da mata dangane da kalubalen da mata ke fuskanta.
To jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. A zauren yau na tattaro mata ne musamman daga unguwar da ake cewa Mr. Ali a nan jihar Plateau a karamar hukumar Basa kenan. Kuma abinda zamu tattauna shine matsalolin da mata ke fuskanta musamman a wannan lokaci da ake cikin matsin rayuwa. To ina tare da mata guda hudu a wannan zaure, bari mu ji sunayen su. Zan fara da ke, sunanki?
Sunana Fatima Yusuf.
To sai kuma
Sadiya Usman.
Sai kuma Hajiya
Rashida Muhammad.
Sai kuma
Danke Petrus.
To waɗannan mata ne zamu tattauna da su domin jin irin matsalolin da ake fuskanta. Bari mu fara da ke Rashida, Hajiya Rashida. Ba wani sabon abu bane, kowa ya san abin da ke faruwa a Najeriya ƙasar nan. Amma ku da kuke dan bayan gari, yaya rayuwa take?
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rayuwa yanzu sai dai mu ce mu ta gode ma Allah kuma mu ta addu'a. Dan rayuwa da ake ciki yanzu ba wanda zaka tabo shi yanzu da ba zai samu nashi matsalan ba. Matsalolin na nan kala-kala.
Kaman a cikin gida,
musamman a cikin gida yanayin samu ya riga yayi daban. Sannan kuma idan aka samu dan kadan da aka samu, maimakon a je kasuwa a samu sauki, sai dai ka je a ce wai komai ya ƙara kuɗi. Abin da da kake siya da naira 20 yanzu in ka jan baka da 200 ba za ka samu ba. Wani sa'i ma a bar maka ma kuɗin cefani a cikin gida da ƙyar dole sai mace ta cika. Gashi kuma mazajen ma su ma samun su yayi baya. So muna fuskanta irin abubuwa haka dai.
To Hajiya Fatima, yaya rayuwa yake kamar yadda ita Hajiya Rashida ta yi magana, yaya a bangaren ki?
To assalamu alaikum. kamar yadda ita ma ta yi bayani yar uwa ta rayuwa kam tana da tsanani yanzu dan a gaskiya kamar yadda ta faɗa mu da muke nan bayan gari akwai abubuwa da dama da suke zuwa wanda ake benefiting mu in kamar in lokacin zabe ya zo akan zo bayan gari ayi amfani da mu dan an san mata suna da biyayya za a sa mana Allah kusa mu fita mi duk wani iya biyayyan da zamu amma fa daga baya ba ma benefiting da komai sannan yanayi na tsananin rayuwa akwai shi kamar yadda muka faɗa maza har ga Allah dole mu musu uzuri dan su ma yanzu ba samun suke sosai ba amma at least idan muna samun dan wani tallafi yau mace idan tana cikin gida za ta mun koyi sana'o'i da yawa tunda an zo nan bayan gari ana nuna koya mana sana'a kuma muna fita muna biyayya muna koyan sana'o'i muna koyan kamar su man shafawa sabulu haka man shampo abubuwa da dama mukan koya to kin ga ya kamata a dan wannan koyan sana'an da zamu idan za a rinka mana adalci ko da dai mu mun san ana yin amma isowa gare mu ne baya zuwa to ba mu san matsalan daga ina take
to daga bangaren gwamnati kenan
ko daga ina ya kamata shugabannin bayan garin da suke zuwa su nuna mi musu biyayya in lokacin bukatun mu ya zo mu ma fa ya kamata su san da mu ko ba haka ba daga bayan an zo an tarin da ake tara min nan ai sun san inda muke suka zo suka neme mu to haka za su zo inda muke in taimakon ya kama wallahi mace a gida ko 2500 aka ba mu zamu gode Allah zamu yi sana'o'in mu a gida wanda zamu tallafa wa mazajen mu da ƴaƴan mu babban
bari zan dawo gare ki Fatima a madannan kyar ya rayuwa take
gaskiya rayuwa ba shi da sauki in kin duba ko kaman su mazajen mu da suke aiki a cikin gari ba ta dadi suke samu wasu tafi wurin aiki ba kudin mota ya karu kuma salary ba kara komai ba to kin ga ko da suna samuwa salary ya zo kudin zai tafi a kudin mota to mu kuma yayin da sun ci kusan fiye da rabi a kudin mota abinda zamu samu a gida na iyali ba zamu same shi da amfani kamar yanda ke a da ba to in an zo ta wannan kuma mu kuma dole dan abinda muke da shi dole mu taimake su mu ga cewa mun rage musu zafin biyan bukata na cikin gidan to kin ga ba mu samun shi da sauki mu da muke kauye kafin ka shiga cikin gari kudin mota ka gama da shi kuma manoma da suke girbi daga gona kafin su kawo shi gida sukan kashe kudi so dole su transfer kudin da sun kashe a gona su kawo shi kan abincin da da muna samun abubuwa a kauye da araha yanzu babu araha yanzu da na kakan masara mudun masara in zaki saya yanzu 400 shine arahan in har kin je wurin manomi in har zai rage miki kudin to sai dai 350 to in kin saya mudu 10 ki kai injin ki je ki nika in aka surfa kin ga ba zai zama mudu 10 kuma ba so aukin abincin ma yanzu ya ragu so gaskiya a kauye ba a samun shi da sauki
ta zan dawo ga dai barin dawo ran Hajiya
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Sadiya Usman a gaskiya abinda ƴan uwana suka farfada gaskiya ne muna cikin wani hali a wannan guri a wannan unguwar tamu saboda kamar yanda ita Fatima ta faɗa lokacin siyasa su din ƴan siyasan sun san inda mu muke za su zo su kira mu har cikin gida amma idan abin ya zo suka je suka koma aka yi aka gama to sun manta da mu kenan kuma akan sana'o'in nan da ake koya mana ya kamata in an koya mana a tallafa idan aka tallafa to anan ne mu din da muke cikin gidan sana'an hannun na cikin gidan za mu ci gaba da lallaba shi mu tallafa ma rayuwar ƴaƴan mu da mazajen mu saboda a halin da ake ciki yanzu dole mu yi mazan uzuri haka ne ko mun so ko mun ki dole mu yi maza uzuri saboda babu rayuwa ta yi tsanani sai dai addu'a domin addu'a ita ba ta faduwa ƙasa da abin da Allah ya ce da halin da muke ciki mu daga hannu mu roƙe shi zai biya mana mun sani yana jin mu kuma yana amsa mana amma a halin da muke ciki gaskiya yanzu mu taimaka wa ƙasar mu da addu'a mu kuma ji tsoron Allah mu tsaya mu muna su manyan mu da suke sama ya kamata su ma su rinka yin tunani suna tsoron Allah da cewa duk abin da suka yi akwai Allah. Idan kai zalunci Allah yana nan. Akwai kuma ranan da kana ji ana mutuwa muna ganin kaman ba za mu tashi bane, to fa kar mu manta cewa shi da ya halice mu tabbas zai tada mu.
To kafin mu zo mu ba da shawarwari musamman masu hukumomi, Hajiya Rashida, na san akwai ƴaƴa, akwai ƴan uwa, akwai mazaje, kuma duk bukatunsu yana kan kusan za a ce mace ita ce komai a cikin gida. Yaya ake sarrafa kullun gari ya waye a ce sai an ci abinci da safe ko na rana ko na yamma, gashi nan kuma kudin makaranta? Yaya ake warware waɗannan matsaloli?
Ta alhamdulillahi, Allah mai hikima, dan ba dan saboda hikiman da Allah yake yi a kanmu ba, ina ga da wasu ma yanzu sun zama abin tausayi, ko da yake yanzu ma kawai kowa ya san inda aikin shi yake yoyo ne, dan akwai wanda a yanzu haka inda gari ya wayen nan akwai wanda ko ruwa bai sha ba. To mu da muka samu muka ci muka sha, mu ringa gode ma Allah, kuma mu ringa waiwaya muna duba na ƙasa da mu, dan saboda in muna duba na ƙasa da mu daga nan zai ƙara mana tsoron Allah a zuciyarmu. Dan yau idan ka ci ka koshi ka tuna da wanda ko shi ko abin da ko ruwan nan da zai sha ma ba shi da shi, saboda haka mu ringa yi duk halin da muke ciki mu ringa tuna Allah.
To bari zan dawo gare ki, Hajiya Fatima, yaya rayuwa yake musamman game da sarrafa gida da yara da sauran kuɗin makaranta da sauransu, ta yaya ake samu ake warwarewa?
Wallahi sai dai hanyar Allah, saboda yanzu in ka ce iya dabararka ne ba za ta yiwu maka ba. Dabara ta gama ƙurewa mu shiga wai riziya, saboda idan kika duba yau kamar inda ƴar uwata ta faɗa, abincin da zamu ci daga safe zuwa dare baya ma lissafuwa. Kuma mu da muke bayan gari kamar inda ƴan uwana suka faɗa, muna son a dinka samun sauki na abinci. Yanzu mace ba ta da wani buri irin ta ciyar da ƴaƴanta. Idan sun fita sun bar mu mazajen, mu ne a gida. Ikin muna da yara ƙanana, yaro ya zo ya miki kuka, kin duba nan kin duba can ba abin da zaki bashi, akwai tashin hankali. Ba ƙaramin tashin hankali ba ne. To iya wannan rayuwar da muke ciki, alhamdulillahi mun gode Allah, tunda ba ma kwana da yunwa, amma ana wahaluwa gun samu. Ana wahaluwa. Kuma sannan mu
ana neman ne.
Ana nema. Wallahi ana nema, amma hanya tana toshewa. Tunda ba a zama. Ni da kika gani ba irin nemo fafutuka iwuni ana yi. To namun ji abin da ya ɗauko ya baki ba zai ishe ki ba. Ke ma sai kin ƙara da nan.
Kuma wace sana'a za a ce kina yi?
Ni yanzu haka ina sai da kwai. Idan dawuni da kika gani har kayan hannu duk abin da zaki kama, in dai zan siyar in samu, ni ba abin ni ba na kunya. Yanzu zan je in nemo kuɗi zan siya, kuma alhamdulillahi zan samu. Kuma iya kokari akan ƴaƴana a makaranta ina yi. To amma kuɗin da kire yake samuwa, kuma duk burin uwa ta ga ɗanta ya zama wani abu. To mu babban fatan mu kenan, inda yadda za a taimaka mana mu ma mu tallafa ma ƴaƴan mu su zama wani abu a karatu, muna fata.
Barin dawo gare ki madannan kyar, ya ake sarrafa iyali musamman game da batun makaranta, batun abinci da sauransu?
Gaskiya kamar yanzu dai yanayin da mu inda nake aiki, to abinda na iya gane shine gaskiya salaries namu baya ishe mu. So abinda muke iya yi shine bashi ne mun cika ce haka, karbi loan ayi ta cire maka salary kafin nazo ya kare ka sake karbin wani loan, kuma wayanda suna jari kuma
wato kusan duk rayuwanku a wannan bashin kenan.
Bashi wayanda suna dan kasuwanci a makaranta, zaka ga wata tana yin su donuts me tana kawo ta sayar, zaki ga ana ci ma bashi ne in wata ya kare a samu a biya. So rayuwar yanzu gaskiya muna zaman rayuwar cin bashi ne. Muna dogara ga Allah, amma namu iya kokarin shine mu yi abinda zamu iya yi mun samu, in ya kasa sai mu nemi bashi.
To har yaushe za a fita daga wannan bashin?
Gaskiya in dan Allah ya bai taimake mu ba. Ina ganin gaskiya a yanayin da muna ciki zai wuya a ce mun ya fita daga wannan bashi. Sai dai mu roki gwamnati su taimake mu.
To zan ba da dama a roki gwamnati. Barin dawo gare ki Hajiya Sadiya. Kamar yadda su ma suka yi bayani, anake bangaren a gida yaya ake sarrafa iyali ne?
Gaskiya alhamdulillah. Maganar rayuwa a cikin gida sai dai mu ce alhamdulillah. Dan gaskiya rayuwa sai haƙuri. Abinda mazaje suka samu suka kawo muka dora ma yara muka ba su to. Hakan ne in sun tafi makarantar nema suka tafi abinda suka je suka da mun samu mu ba su. In ba mu samu ba su yi haƙuri.
Yara suna haƙuri kuwa irin yanayi na cewa ba mama ba ni kaza.
Sai sun yi kuka za su gaji saƙurai.
A hakan kuma ake rayuwa?
A haka ake rayuwa. Gaskiya dan rayuwan mazaje suna fita. In an fita sai Allah ya an samu. Abinci yanzu mudu ɗaya, dubu, masara 400. To, dan mu goma sha nawa ne a gida? Mudu nawa ne yake isan mu? To kin gani rayuwar?
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari mu sake komawa garin Jos, gun Zainab Babaji da bakinta domin ci gaban tattaunawarsu da Fatima Yusuf da Sa'adiya Usman da Rashida Muhammad da Ninkiyar Bitrus domin su dora akan batun kalubale da yan uwa mata ke fuskanta a halin da ake ciki na matsin rayuwa wajen kula da iyali da ma gida baki daya, inda ta fara da waiwayan malama Rashida.
Hajiya Rashida, yawanci akan samu matsaloli idan ba biyan bukata. Zaki ga tarbiyyan yara ma kusan za a ce ya fandare ko ya gagari iyaye. Idan baka biya musu bukatu ba sai kaga wani lokaci ma sauraron ka ma sai ya zama musu da matsala. Yaya ake wannan tattali?
Tattalin yana ga mu mata ne. Mu san yadda za mu yi, mu ringa kokartawa mu biya mu yaran mu bukatu. Ko da ba za mu iya biya gaba daya ba, amma mu kokarta. Yanda suke kaman abin nan ne a wurin mu, kaman a ba ma mutum kiwo ne. Ba zai yiwu yanzu ka je ka siyo akuya ka daure shi baka bashi abin da zai ci ba. Dole zai shiga gonan wani. In ya shiga gonan wani, in aka ce Allah ya tsine ma akuyan nan da ya shiga gonana, dole kai mai akuya dole zai same ka. Hakan nan kaman yaro ne. In yaro baka bashi abin da ya kamata ka bashi ba, dole zai je ya dubi na waje, ya je ya dauki abin wani. In ya je ya dauko abin wani, ka gani dole kai ma za ka yi kuka da kanka akan cewa da ka biya mishi bukatan shi ne. Da aka ba zai.
To ana batun biyan bukata kuma gashi mato matsaloli dai sun da baibaye mu ta yadda biyan bukatan yakan zama da wahala.
Hakan za mu yi ta kokartawa kuma mu yi ta addu'a. Ba abin da addu'a ba zai iya yi ma mutum ba. Ko kai Christian ko kai Muslim, in dai ka rike Allah, an ce fa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuhu. In dai har ka ce Allah kan to ba za ka tabe ba.
To Hajiya Fatima, idan kika duba akwai musamman matsaloli da yawa na tsaro. Na san ko nan yankin ku akan samu matsaloli musamman na kidnapping da sauransu, waɗanda kuma idan kashi kusan za a ce 80 na cikin waɗanda suke yi za a ce matasa ne. Yaya ake tarbiyyan yaya tunda dai ga waɗannan matsaloli na rashin abin biyan bukata wanda kila yana cikin abin da yake janyo ake samun yara matasa suke shiga irin waɗannan.
To alhamdulillah, iya kokari mu dai anan muka hada yayayen mu domin tarbiya ba ta mu bace kai kadai. Yau in na haifi da bazan ce ni kadai zan mai tarbiya ba, muna tare ku. Alhamdulillah zamantakewar mu yana da kyau anan, walau musulmi ne Christians ne, muna haduwa domin mu ga duk mun zama me wake daya. Kuma yayan su ne yau idan aka ce miki da baya ji kamar ta misalin kun tarbiya iyaye sukan yi. To amma inda muke da rauni, inda ƴaƴan namu idan har fata bakin ƴar uwata in ba mu ba su biyan bukata a gida ba za su fita. Ba ta ga suna nan a gefe, su za su tara mana yaran su zo su. Ba za ki taba sanin wallahi yaro yana wani yanayi ba sai ran da asirin shi ya tono. Sai ki ji ana mamakin ya dan wane ko dan wance. To iyayi uwar tayi amma fa uba maza anan akwai laifin iyaye maza. Saboda duk yadda zamu ji da duyi da tarbiyyar yaro, wani lokacin bakin uba fa yana mada magana daya, wallahi an wuce gurin, to uban yana cin harkarsa. Yi amfani da talaucin da Allah ya dora mai, in dingarin ya waye zai gude baki da yaya. In ya gudu har tun safi har dare da bai sa idan mahaifinsa a gida ba, to ya uwa zaki iya da yaro abun tarbiya? Ba zai yiwu ba. To dan dole zai fita zai samu wasu bata gari a ƙarshe za su ƙara warware tarbiyyar da mu muke musu, kuma ke alhalin kina na kina ta fafutukan duk yadda zaki yi da yaron kiga ya zama da nagari. To amma rashin biyan bukatu na wani kadalilan da biki mai ba, tunda abun zai miki yawa. Uba tun safe in ya tafi ya baki da yaron, ke iya dan da damoyin ki abin da kika samu kin nema ki mai, dan in ya gudu inda yake samun wanda yafi namu, to anan za su janye mana yaya.
To idan na fahimce ki, wato iyaye mazan nan kusan za a ce sun sakan ma mata wato na wayan gida kenan da sauran tarbiya da sauransu?
Gaskiya da dama sun sake. Gaskiya anan kam iyaye maza ya kamata su dawo da hankulansu. Ga iye mu da mu da ƴaƴan fa amana ne a hannunsu, kuma ciwo ne. Mu kanmu ba za mu tarbiyyantu ba sai sun tarbiyyantar da mu, mu iyaye. Sannan mu ma su samu mu sa in suka mana, to mu ma za mu tarbiyyantar da ƴaƴan da muke haihuwa da su. To amma fa a gaskiya iyaye maza suna da kalubale a rayuwar nan. Sun yi amfani da babu, suna sakarwa mace komai na ƴaƴa, kuma ba zai yiwu ba. Tarbiyyar nan sai mun haɗu da uwa da uba da duk wani wanda Allah ya hada mu zama, sai mun haɗu mun haɗa kai domin mu ga mun gyara ƴaƴayenmu. Allah ya taimaka mana, tunda tarbiyya tana hannun Allah, tana hannunmu. Ba za mu ce mun bar wa Allah ba, ba zai yiwu ba.
Barin dawo ga dai ki madannan kyar. Ana batun kamar yadda dazuki kai magana wato matsalan rayuwar yasa ana ta cin bashi ne, ana rayuwar akan bashi. To ana batun cewa ya kamata kila a dinga samun abinci mai gina jiki saboda yara su tashi, ko kuma iyaye a zama dai da lafiya dai. Ta ina za a samu wannan, tunda kullun rayuwar da ya gashi ga yanda yake?
Gaskiya yana ba shi da sauki. Abinda ni dai na iya yi shi ne, mukan yayin da mun ci bashin sai mu saya abinda muke da su da mun san cewa suna da amfani a jiki. Dan kamar yanzu ana dan samun wake, su gyada, su waken soyan nan da masara. In kai ka siya da yawa sai ka boye shi, ka zo kana amfani da shi kadan kadan. Sannan batun tarbiyyar da yara, in yaro na jin yunwa baya ma jin magana. Saboda haka ni a nawa hikiman da nake yi shine, ina ya nasiya ko garin kwake na samu dan gyada, yaro na jin yunwa na dan jika mishi ya gama sha sai in aje shin bashi shawara. In ka fita waje duk abin da ka gana ce kar ka sa ido a kai, ka hakura da abin da kake samuwa a gidanka.
To madalla masu sauraro, ba nan wannan tattaunawa ta kare ba, don haka sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin jin ci gaban tattaunawar akan wannan batu da muka faro na kalubalen da mata ke fuskanta a halin matsin rayuwa da ake fama wajen kula da iyali da ma gida baki daya. Yanzu sai mu wanke hannayenmu mu bi wakiliyarmu a jihar Kaduna Najeriya, Binta Ibrahim, zuwa kitchen.
Masarara, barkamu da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke, inda muke tare da malama Umma Hani Rayyan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa, za ta gabatar mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani, barka da zuwa.
Barka dai.
To yau me muke da shi ne?
Eh, to yau muna da wato wani abinci namu da muke ce mishi waken sharu. Ita wake ne dai da ake yin cinta, ake ganta ni ba zama ko ana samun ta irin ko ina ba. Wani wake da ake ganta manya-manya haka nan, kirban ta da zan sosai gaskiya, ba irin baki da farin wake bane.
Ba baki da fari ba, wani kala ne.
To
me ruwan kasa ne?
Ita ne ce ruwan kasa, ba ruwan kasa ba, ita ba fari ba, gata nan ne.
To amma dai mutanen Nasarawa can ake samun
sosai.
To ake sarrafa shi wannan wake?
Ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta. Bayan kin wanke sai ki aje ta a gefe.
Mun cire hancin kenan?
A'a, ba ki cire hancin. Ba a cire hancin. Sai ki dafa ta. To kin san dai wake dai kana da wahalan da kuwa.
Wa'ansu
haka. To saboda haka kuma idan kina sauriya ka zaki dan jefa mata kanwa, wani lokaci ruwan ma ke so ya bata miki ciki haka. Sai ki dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abin da. Bayan ya da kuwa ken naki sai ki tace. Bayan kin tace sai ki tsani. Ki wanke ta da ruwan sanyi kadan, ba wai dai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba. To bayan kin wanke sai ki aje ta gefe guda. sai kuma ki nemo wato ainihin ridi ridin ki bayan ki samu idan ma already kin san ridi ana samun kasa a cikin
haka
to wato sai a rege ta bayan a rege ridin dan shanya ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko abin din kantu to ita za ki samu bayan kin samu sai ki dake bayan ki rege ki dake ta ki shanya
in dake kuma ya zama laushi
mai laushi a wannan irin da tida tin
to na gane kamar ke nan kai yawa sai kara wankewa
a wanke a tace a baje a baje ta ta shara na ka dan ko kuma in baki so ta shara na zaki iya zuwa ki soya ta amma kuma in ta dan shara ta fi saurin soyuwa ne dama zaki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a rana ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta fi ne sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ita ma dai ta dan soyu dai sama sama da hakan nan ba ya ce baki ba sai dai ya ci dai hakan nan tai kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai
to
wato manjan kwara kenan sai ka tanade shi ka aje shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta zakai bayan ka daka ta yi laushi ta ma ta fara tsatsako da mai
ita
heavy
ingredient
bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki dauko manjan ki shi ma sai ki saka
wato sai dan daga manja a cikin shi bidin nan na daga daka ya dinkule
sai baje baje shi shi ma dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dandan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe shi duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken da kike cika dafa
ba ta ta sai ba ta rugu ba albasa
eh to gaskiya ba a saka wannan kawai dai kayan kashin nan ne wannan dan waken kawai sai ridi amma idan kina da bukata zaki dan sakawa ri haka ne masu sanya ji ya jiki saka idan saka wannan abu
ko da barkono ne
haka yawa ko da barkono
busasshe haka
ko yaji yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wannan sai ka hada wannan abubuwa waken da wannan manja da ridin sai ka kwabe su guri guda shikenan an gaba
an gaba
an gaba
wannan irin dan makulashi kenan da ake yi da rana haka
yawa dan makulashi ne ko da dan masu dan kwadayi haka ko basu dan san shi wani abu mai dan dadi
wanda ba abinci da aka saba ci
ba yawa shine
kuma gaskiya za a samu gina jiki ba
sosai gaskiya ga
ga wake ga manja
sosai
kuma babu hayaniya a cikin wannan girkin
yani babu ko da kuma ba wannan
kwadayi da karfi ba manoma ne na gasken
gaskiya ba laifi
to da fatan mai sauraro zai ga dashi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen Nasarawa Umma Hani mun gode
ni ma ina godiya
dai kuma anan muka kaga ƙarshen shirin na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti mai hada mana shirin baki ɗayan sa Mr. Solomon Abu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin sa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki baki ɗaya Hawwa Sharifi muku sallama daga nan birnin Washington DC sai an jima ku